Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a tashoshin FM amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Gano kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro, Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Damagara tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun fatattaki mayakan Boko Haram daga yankunan Cikungudu da Kirenewa. Za a ji abinda masana ke cewa. A Jamhuriyar Niger kuma hukumar kwastam ta Damagaran ta samu nasarar cafke wasu miyagun kwayoyi masu tarin yawa. Har yanzu dai a Jamhuriyar ta Niger masu sha'awar wasan kokowar gargajiya a kasar sun fara nuna damuwarsu game da kila wakala da ake ciki kan batun shirya kokowar. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Wakilan Amurka ta zartar da kudirin shugaba Joe Biden na $1.9 trillion don tallafin coronavirus da zammarta da komai tattalin arzikin Amurkawa da masana'antu. Wannan ita ce babban nasara da shugaban ya samu a majalisar tun bayan da ya kama aiki. Yanzu kudirin zai je gaban shugaba Biden wanda zai sanya masa hannu don ya zama doka a gobe Juma'a, a cewar mai magana da yawun fadar White House Jen Psaki. Haka kuma majalisar wakilan Amurka ta amince da tallafin kasashen waje na $11 billion a zaman wani bangaren kudaden tallafin Amurkawa na $1.9 trillion. Wannan matakin shine mafarin martanin da Amurka ta dauka na yaki da annobar coronavirus na kasa da kasa, abinda wani tsohon jami'in bada agaji ya fada wa ƴan majalisar kenan. Har yanzu akwai gibi a cewar Rajiv Shah, tsohon jami'in cibiyar raya kasashe wanda a yanzu kuma shine shugaban gidauniyar Rockefeller a lokacin zaman kwamitin a jiya Laraba. Ya kara da cewa dan Amurka ta iya jagoranta kasashen duniya wajen cike wannan giban, ta yiwu akwai bukatar dukanmu mu kara yin hobbasa don tattaro abokan hulɗa ta hanyar bankin duniya da bankin bada lamani da kuma sauran hukumomi da zamu iya fada a ji. Kwararru sun yi kokarin ganin kudin tallafin na Amurkawa ya kunshi $20 billion ta bangaren agajin da za a ba kasashen waje. A gefe guda kuma a jiya Laraba, majalisar dattawan Amurka ta amince da Merrick Garland a matsayin attorney general na Amurka. Garland dai alkalin kotun daukaka kara na tarayya ne kuma tsohon jami'in ma'aikatar shari'a wanda a shekarar 2016 aka zabe shi dan aiki a kotun kolin Amurka amma ƴan Republicans suka hana. Garland dan shekara 68 kwararren lawyer ne kuma mai bincike akan manyan laifuka. An tabbatar da shi mukamin attorney general a cikin sauki, ɗaya daga cikin muhimman mukamai a gwamnatin Biden wanda kuri'u 70 suka amince da nadan, 30 kuma suka yi akasan haka a majalisar. Dukan waɗanda basu amince da nadan ba ƴan Republican ne, ciki har da Ted Cruz da Josh Hawley. Karin girman da Garland ya samu a ma'aikatar shari'ar kasar ana sa ran zai kai ga sauya muhimman manufofi akan shari'ar manyan laifuka a ƙarƙashin gwamnatin Biden, kama daga yiwuwar hana hukuncin kisa a matakin gwamnatin tarayya da aka koma yi a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump zuwa binciken kwakwaf a rundunonin 'yan sanda da ake zargi da saɓa haƙoƙin al'umma. Jami'an tsaron Myanmar sun kai samami a wata unguwa da ke Yangon a jiya Laraba, inda ma'aikatan hanyar jiragen kasa da ke yajin aiki suke gangami yayin da zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin sojan kasar ta shiga kwana 36 a jere. Ma'aikatan da ke yajin aiki tare da wasu ma'aikatan gwamnati sun jagoranci gangamin nuna kin amincewa da gwamnatin soja wacce ta fara mulki ranar 1 ga watan Fabrairu bayan da sojoji suka yi wa gwamnatin farar hula kasar juyin mulki, suka kuma tsare shugabar kasar Aung San Suu Kyi da wasu manyan jami'an gwamnatin ta. Ma'aikatan hanyar jiragen ƙasa sun haɗe daga mayar ƙungiyoyin ma'aikata tara a Myanmar don yin yajin aiki a ranar Litinin don nuna goyon bayansu ga zanga-zangar nuna rashin jin daɗin juyin mulkin da kuma hurawa gwamnatin sojan wuta. Jami'an sojan dai sun yi ikirarin cewa an tafka maguɗi a zaben da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata, wanda jam'iyyar NLD ta lashe a matsayin dalilinsu na yin juyin mulkin, zarge-zargen da hukumar Myanmar ta musanta. A halin da ake ciki, gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan Aung Paison da Kim Phi Rethetmon, manyan ƴaƴan babban kwamandan sojan Myanmar da ke mulkin kasar Min Aung Hlaing. Baitul Manar Amurka da ta sanar da takunkumin a jiya Laraba ta zargi Min Aung Hlaing da jagorantar waɗanda suka hanbarar da zababbiyar gwamnatin farar hular ta Myanmar. Amurka ta sanya kungiyoyin masu tsauran ra'ayin addinin Islama biyu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Mozambique a matsayin kungiyoyin 'yan ta'addan kasashen waje bisa zarge-zargen alaka da kungiyar IS. Dakaran Allied Democratic Force da ake kira ADF a takaici a Congo da shugabansu Seka Musa Baluku da kungiyar Ahlus Sunna wal Jama'a da ake kira ASWJ a takaici ta Mozambique da shugabanta Abu Yasir Hassan har da su a sunayen 'yan ta'addan na duniya. Matakin ya hana mambobin kungiyoyin zuwa Amurka, ya kuma sanya takunkumi kan duk wata dukiyar su da ke da alaka da Amurka, da hana Amurkawa yin wata hulɗar kasuwanci da su, kuma laifi ne wani ya ba su kayan aiki ko taimako a gwagwarmayar su. Amurka ta yi wa kungiyoyin lakabi da ISIS DRC da ISIS Mozambique. ISIS shine sunan 'yan kungiyar ta Islamic State a takaice.
Madalla labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotannin mu. Zamu fara ne da tarayyar Najeriya, inda rundunar sojojin kasar ta ce dakarunta sun fatattaki mayakan Boko Haram daga yankunan Cikungudu da Kerenewa. To ko me masana ke iya cewa akan haka? Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Rundunar sojan Najeriya ta ce mayakan brigade dinta na musamman da ke karkashin rundunar Operation Lafiya Dole na ci gaba da fatakar 'yan Boko Haram a wuraren da ada suke rike da su. Wannan ya biyo bayan umarnin da babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Lieutenant General Ibrahim Attahiru, ya bayar bayan karɓo Murte, inda yanzu kuma aka karɓo Kerenewa cikin gudu da ma yankunan da ke zagaye da waɗannan wurare. Kamar yadda kakakin sojojin Najeriya Brigadier General Muhammad Jarima ya bayyana a wata sanarwar da ya fitar, ya ce dakarun na ci gaba da kutsawa da kuma fatakar 'yan Boko Haram, inda tuni ma an halaka sama da mayakan Boko Haram guda 25 tare da kwato bindigogi masu sarrafa kansu da kuma wasu ƙarin AK-47 guda 20 da kuma wasu ƙarin bindigogi kilar FN guda 2. Kazalika sojojin Najeriya sun kuma kwato motoci masu ɗauke da manyan bindigogi daga hannun mayakan na Boko Haram da kuma gurnet da kuma sauran kayayyakin fada. To ko me masana tsaro ke cewa kan haka? Dr. Yahuza Ahmad Getso mai bincike ne kan sha'anin tsaro.
Idan haka ya faru, ya tabbata to akwai abin ƙarfafa gwiwa ne, kuma wannan yayi daidai da irin jawabai da shi wato hafsan soji shugaban hafsoshin Najeriya wato shi Attahiru Ibrahim yayi dangane da lokacin da ya ziyarci sojoji a jihar Borno, musamman mayakan Boko Haram. Kalamai na ƙarfafa gwiwa da kuma nuna cewar da gaske yake yi, yana son a yi, kuma zai ba su dukkanin goyon baya da ƙarfafa gwiwan da ya kamata, tare da ba su haƙuri akan rashin kulawa da ba su samu ba a tsawon lokaci, wanda wannan wani abu ne wanda yake abin madalla, ya nuna mana cewar dama can akwai wato wani abu kenan a ƙarƙashin ƙasa wanda yasa aka kasa yin wannan abun. To yanzu kuma ta fito a fili ta bayyana, muna yi wa sojojin Najeriya fatan alheri da kuma ƙarfafa gwiwa da tabbacin cewar za su ci gaba da samun goyon bayan 'yan Najeriya da kuma madalla daga 'yan Najeriya dangane da wannan kwazo nasu idan har hakan ta faru.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne yadda wannan nasara zai dore domin kaiwa ga samun tabbatacciyar zaman lafiya mai dorewa a jihar ta Borno da ma sauran sassan shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah dan Allah ana ka taimaki soja tokoki dan ku da daji ko abakin daga tokoki dan ku gunya yi amma banda aikin soja waza ikwara ara bi ikon ayin dindu sai wallahi ga ruwa na duka amma saboda dai mai yanci akuya ta cire wa kura bindi ka sha araru sai ta rama dan mutuwa dan maza suke guje soja ko gida ta da ka shaka to da mata tausayin dan yaro amana fada wa ƴaƴan soja zan yi tambaya a gare ku a filin daga idan wuta ta yi wuta in wuri ya yi wuri soja ba a taimaku Allah sai kun kashe mutum da kusan shi.
To a jamhuriyar Niger kuma hukumar custom ta yankin da Magaram ta samu nasarar cafke wasu miyagun kwayoyi da suka kai kimanin miliyan 2.7 a cikin wata kwantina da ta fito daga garin Gaya dake cikin yankin Dosu a wani taron manema labarai a birnin da Magaram. Laftana Kanal Adamu Hamid ya bayyana yadda aka yi jami'an tsaro suka samu nasarar cafke waɗannan miyagun kwayoyi.
Kwantena ita tana dauke da magani ne zalla amma cikin wannan maganin kimanin kwaya miliyan 2.7 adda kwai na tramadol. Bayan mun gano wannan adadi mun kirga muka ci gaba da aiki don mu sa hannu ga wanda ya kamata a kai ma wannan kayan wanda yake shi mai shi. Kenan muka aka ci gaba da aiki kaman ba a nuna cewa akwai wani abu a ciki ba. To haka nan ne Allah ya sa kuma sai da aka kai hal magariya tana kan ta ga mata magariya su huta wanda kayan ya kamata a kai mishi ya zo tarban kayan shi kuma Allah ya sa police suka sa hannu ga shi wanda kayan a wannan gare shi ya kamata su take. Yana takaice dai haka nan ne ya kasance wannan aiki da aka yi da ya sa aka gano wannan kwayoyi da aka mishi ya sa ma ne muka gayyato gwamnatin jiha da hukumomi na bariki da na gargajiya daga suka zo muka nuna musu kiyasa da aka yi dai ya kusa kaman kayan kusan miliyar 3 da za a ce. Yawanci duka mu gaskiya muna aiki ne hannu da hukuma ta police mai kula da harkan kwaya amma ga abin da ban halabu mai rada shi ba kamar akwai actress ita ce secretary da wanda hukuma wanda take kula da harkan kwaya muna tambayan nasu gudunmuwa don su tabbatar mana da cewa kwaya ce ko ba kwaya bace.
To har yanzu dai muna jamhuriyar Niger inda masu ruwa da tsaki a kokowar gargajiya wasan da yafi farin jini a jerin wasannin motsa jiki a jamhuriyar Niger suka fara nuna damuwarsu game da rashin sanin halin da ake ciki game da batun shirye wasan. A baya dai hukumomin da ke kula da wasannin motsa jiki a Niger sun bayyana cewa an dage wasan da ya kamata a gudanar a ƙarshen watan Disamba na shekarar bara zuwa wata rana da ba a bayyana ba. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako.
Wasan kokowar gargajiya ita ce wasa mafi farin jini a cikin kasar jamhuriyar Niger da hukumomin mulkin soja na marigayi shugaban kasar ta Niger General Seni Kunce ta kirkiro domin haɗa kan 'yan kasar inda a kowace shekara take wakana ɗaya hedikwatar wata jiha inda miliyoyin mutane ke tururuwa cike da wajen jamhuriyar ta Niger domin kallo tare da bunƙasa tattalin arzikin wannan jihar da ma hana matasan kasar zuwa cirani kasashen waje. Sai dai a bana har yanzu kokowar ba zancanta abinda ya sa ɗaya daga cikin alƙallan wannan wasar kokowar gargajiya ta jamhuriyar Niger yin wannan kukan kurciya.
Ni na mano mai da la'ilo ku gubce buza ni ne dai an siya yanzu cikin albitrori duka na ƙasa na kokowa ta gargajiya. Jama'a na ƙasashen waje suna kiran yau mu dare ko rana suna tambayar mu magana kokowa ta takobi. Yanzu magana gada na kai maka duk wani ɗan kokowa jahohin ga an yi zaɓe suna can tsare da ɗan kokowa su ba a ce musu ana yi ba su ba a ce musu ba a yi ba mun rasa inda zamu kamowa Allah da annabi ayato a ce mu mutane kai kokuwa gaba ayinta cikin ƙasa ya yi abar mutane haka suddan sake kowa na ta sauraron wanda za a yi mutane na nan wani bai sai wuri aiki ne ba kowa ne wani na nan sai kasashen waje an dalme su tunda ba wani zabe za a koma ba an yi zabe da wata hudu na kokuwa duka an kare yanzu zaman jira na aiki
na tambayi malam mai dalailu alƙalin wasar kokuwa gargajiya shin ba shi ganin wata ila sha'anin zaben gama gari da kasar ta janguriyar Niger take ciki ne shine ya dushe maganar kokuwar ta gargajiya sai ya ce
Haruna ai koda za a nada wani gwamnati shina da kyau ataka a ce jama'a kai hankuri ga abinda yan mai da layya ta koma hawa ko tunda kenan shi man daga jira a dan mai dole saurare na shi kai kenan kuma in ka diba ga siyasa ma da kanta inda duk an ka koma ma tauhidi sai kaga komai ya zaka an yi salimu shi yasa wanda duk bai san tashi hankali ba wallahi allazi shi ga murmuri ne tunda talaka ba wani abu aka ba jama'a Haruna fa duk hargogogiya da kaka ja ana ta yi talaka duk shi ga ci da kai ne abinda aka bukata ga hukuma su tsare mutun ai zaman lahiya
to yanzu kokowa dai a takaice ku kuna sauraron abinda sama za ta hadi
wallahi mu yanzu dai yan kasa dai akani da Allah ni ban san ma ana son kokowa cikin kasar gaba in banda ga shekara yan kasa babu abinda suka saurare ataka bisa ga radio ko tele a ce musu kai kokowa an dage ta dalilin kaza koko a'a ana yin ta lokaci kaza shikenan na dai ho aka bukata
yanzu dai ana jirin abinda gwamnati za ta ce ko ta yanzu ko kuma mai zuwa a nan gaba aka sha'anin na shirya kwamfalar kokowar gargajiyar da za a yi ko kuma a'a Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to kar a sha'afa dai muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram kafin mu ci gaba ga wannan sako
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman
masare albishirinku a watan fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin yan kasa da hukuma
yanda ake bawo kowa aiki mu masu na kasa ba a san a ba mu
shirin yan kasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati hakokin yan kasa
hukuma wajibi ta kare rai da lafiya yanda za ta yi ita zai
tabbatar da shugabanci nagari tsakanin al'umma shine burin shirin yan kasa da hukuma
wallahi wanda dai aikin azan da ya gama da shi da dustbin dai
shirin yan kasa da hukuma na nan tafe a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na karfe 8 na safe muryar Amurka duniya a tafin hannunku
ni garba ina tausan kanmu ba ma fata warne mal samu sai za a ido a wajen
to madalla yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barba zai gabatar mana da shirin na kasa
Nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkoki da rayuwar masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Suleiman Muni Barma Maruka da makadan gargajiya na daga cikin mutanen da ke kokarin raya da daddan al'adun Afirka a wannan lokaci da zamani ke barazanar batar da wasu daga cikin irin waɗannan al'adu wannan yasa shirin na ƙasa a yau ke samun bakuncin wata mai bukata ta musamman da ke rayuwa ta hanyar sankiranci a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger domin jin irin gudunmuwar da take bayarwa ta hanyar wannan sana'a da wasu ke mata kallon mai kusanci da bara
sunana Safiya Petigrio kuma ina cikin maroka nan Niger da an ce Petigrio kowa ya sani
kina da daga cikin waɗanda Allah ya jarabce su da na ƙasa shin yaya wannan al'amari yaya wannan abu ya same ki
eh to wannan na ƙasa ta same ni dai bayan an aihe ni da kafa ta biyu hannuna biyu ido na biyu bayan shi ciwo ya kama ni sai na zama mai kafa guda amma duk da haka nan kuma kafan nan guda ba ta hana ni nike sana'a ta boda na iske ta gado ta roko na ƙasa ba za ta hana mu mutum ya je ya nema ba kuma ina kasuwanci na ba dan da aka riya hanyar yin nan ba ina zuwa Kotonu Lome Maradin dauko zannuwa na kuma in saida kuma ina roƙo na saboda haka ina ja kunne ga ƴan uwanmu na kasassu. Saboda Allah ma mutum rauni ba shi ne ya dogara ga cewa sai ya bi titi yana yawo ana bashi saraka ba.
Wasu na cewa babu bambanci tsakanin roko da bara.
A roko da bara akwai bambanci tsakanin su da yawa, saboda roko sana'a ce mai mahimmanci. Saboda aka ga maroki ba za a mai sai na kasashe ba, ba za a mai sai kuma mai zuciya na kasassa ba. Kaga maroki dai shi ya dogara ga rokon shi, ba kuma zuwa yake ya nemo wani ya yi mai jagora bai zo ya ba wani ba.
Safiya, yaya harkoki ke gudana? Gashi kina roko sannan kina kasuwanci a digehe, shin yaya harkokin ke tafiya?
A harkokin gaskiya dai alhamdulillah, tunda take a ci a sha a yi madiya aure a biya musu lakol, wanda Allah ya hore mu ma sai ya samu madiyan shi muhalli. Cikin wannan sana'a dai alhamdulillah ina da yaya uku, kuma ina da miji, kuma ina da inda nake zaune ba sai na biya wani ba. Kenan sai in ce alhamdulillah. Allah dai ya ma kasa albarka, ya ma jama'a duka albarka.
Yaya hulla take tsakaninki da jama'a na gari ko makwabta ko kuma dangi ƴan uwa haka?
To ƴan uwa na gaskiya ba su taba kawo mini shuka ba game da cewa wannan sana'a da na shiga baya take ya take. Kuma mutane dangi muna zaune da su lahiya, lau makwabta na kuma Allah musu albarka. Ungofeyi ba nike zaune, miji na kuma ana ce mai mati makadin danke danke ne. Sai dai in ce Allah saka da alheri. Wannan sana'a kuma ta gado na shige shi ne tun ina da shekara 12. Yanzu akalla dai shiga sana'an nan ta gado da nayi zuwa yanzu gaskiya na yi shekara 25 cikin ta. Ina da shekara 12 na bude ido na ganta, kuma ban tsaya jiran wani ba, nake ciki har yanzu dai ciki nake. Duk sana'ar da kake sai ka samu ƴan adawa, sai ka samu ƴan sa ido. Ni kuma wannan bai taba damuna ba, saboda kana can kana samun ido, ni ina ce ina harkoki na, sai ka damu da mutum sannan al'amarin shi zai shiga rayuwarka. Kuma ban da matsala da miji na, ko yaushe aka kira ni wurin buki, ko yana nan ko ba yana, ya ce mini in kira shi ta waya in yana da kiredi in gaya mai shi ya yahe in tahi. Amma ba ni da kuɗi ga waya, na ce mai kishiya ta na tahi, in ya zo ina take ta tahi. Sai ce Allah kiyaye mu uku muke ga mijinmu.
Zaman kuma lahiya launi ba matsala, kamar ba sa nuna miki cewar a ke ga yadda kike.
Zaman mu da su lahiya launi da mu da mijinmu da su, saboda kowa ya san matsayinsu. Su dai sun san gudar ta san ita babba ce mai bi mini, kuma ta san ita karama ce, saboda har yanzu bata ma taba kiran sunana ba, har yanzu ta kwana tunda aka kawo ta. Amma da huwa ta kama ni zan tafi wurin roƙona in ce musu ga kuɗin cefa ne nan, ku kama ku yi in bar musu yara. Ban taba samun matsala game da yara na ba ko su ba zama ta rayuwa ba.
Idan aka tashi buki gayyatarki ne ake, ko kuwa kawai kika ji labari ne kike kai bakunci?
Mutane na in suka samu buki suke kira na su ce mini matarsu ta aihu ko kuma ƴaƴansu za su yi aure. Wasu kuma abokan sana'a in suka ga inda ke da ci sai su ce mini afeti giryo zaburo ke taso ga wurin kwaɗai. A cikin sana'ar da buki, in ka ga mutum wanda ka san ubanshi ka san uwanshi, za ka ce dan wane magajin wane jikan wane kama kunnan wane, wanda baka sani ba. Kuma ni dai a rayuwar roƙona in duniya za ka bada, in ban san ka ba rike kayanka in rike roƙona, ni cikin kwaɗaina ban zure mu wanda ban sani ba.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu je ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakuwarmu Safiya Feti Griyo Sankira ta birnin Yamai da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai an jima.
To a gaishe da Sule, yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana.
Ban jaridar kasar Ghana Daily Graphic za mu so masharhin jaridun na yau, kuma a cikin jerin kanun labaran ta na zakulu wannan labarin. Yayi matukan dacewa bagbe ya zama kakakin majalisar dokoki a wannan lokaci mai tsarkakiya ga mulkin Nana Addankwa Akufo-Addo. Jaridar ta ce Nana Addankwa Akufo-Addo da kansa ya faɗa cewar lallai kan babu ko tantama ya dace ainin cewa Mr. Alban Sumani Bagbin ne kakakin majalisar dokoki a wannan lokaci mai muhimmanci a tarihin Ghana. Shugaba Akufo-Addo Ƙarara ya faɗa cewar Mr. Gbagbin na da ƙwarewar da ake bukata na kakakin majalisar dokoki a bisa la'akari da cewar ya soma ne a matsayin mamban majalisar dokoki a ranar 7 ga shekara ta 1993, kuma tun a wancan lokaci ya kasance a majalisar dokoki. Yarjejeniyar walwalan kasuwancin kasashen Afirka gabaki daya AFCFTA za ta karfafa yunkurin haɗewar kasuwanci a baki ɗayan Afirka. Ministan Trade da Masana'antu Misalan Cirmantini ya faɗi haka, kuma jaridar Ghanaian Times ta rawaito ta ce Ministan Trade da Masana'antu Misalan Cirmantini ya nana ta cewar hanya mafi muhimmanci na samun amfani ita ce haɗewar nahiyar don samun haɓaka Trida ta amfani da ƙa'idodin wannan rukuni na yarjejeniyar walwalan kasuwancin Afirka AFCFTA a takaici. Wannan rukuni shiri ne na musamman ƙarƙashin ƙungiyar tarayyar Afirka wa ajandar shekara ta 2063, sannan kuma ƙudurinta zartar da shirin cigaba mai ɗorewa da zai haɗa kan duk ƙasashen Afirka nan da shekaru 50 masu zuwa. Ita kuma jaridar Daily Guide wannan labarin ta rawaito, shugabannin al'umma musulmi a birnin Kumasin ƙasar Ghana sun tofa albarkacin bakinsu a kan shirin nan na 'yan maɗigo da luɗa'i da ake ta cece kuce a kansu makonni da suka gabata. Jaridar ta ce shugabannin musulmi na Kumasi ba su yadda su kai ƙasa a gwiwa ba, domin sun fito ɓaro-ɓaro a kan ƙin yadda da wannan ɗabi'a. Sa'annan suka bayyana cewar sun shirya tsantsab don baiwa waɗanda suka sami kansu a cikin wannan tarbiyya su yi hannu riga da ita ɗabi'ar. Shugabancin ya yi kira ga gwamnati cewar a kada ta kuskura ta sakarwa wannan ɗabi'a mara a nan ƙasar, saboda babu abin da take kawowa illa la'ana ga ƙasa. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Malam Ridwan, za kuma mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Ƙasar Amurka na aiki don tabbatar da cewa akwai kayayyakin tsaro da tsari da kuma amintaccen tsari akan batun ƙaura. Muna aiki a wannan ta fuskoki da dama, in ji sakataren harkokin wajen ƙasar Anthony Blinken a cikin wani taron manema labarai kwanan nan. Na farko, dole ne mu magance wasu dalilai da ke haifar da ƙaura, musamman daga ƙasashe uku da ke cikin arewaci, wato Guatemala, Honduras da El Salvador, in ji sakatare Blinken. Kuma wannan na nufin yin aiki tare da waɗancan ƙasashen, aiki tare da Mexico don magance dalilan ƙaura, ciki har da rashin tsaro, rashin dama, cin hanci da rashawa da sauran abubuwa da ke sa mutane yanke shawara mai wuyar gaske na barin duk abin da suka sani a baya su fara wata tafiya mai hatsari zuwa wurin da akila ba za a karɓe su ba. Hanyar magance wannan kalubalen ita ce baiwa mutane fata da kuma damar samun makoma ta aminci da ci gaba a ƙasashensu, in ji sakataren Blinken. Ƙasar Amurka na neman hanyoyin da za a maida tsarin bada mafaka ya kasance mara hatsari, yadda za a kuma mutunta masu neman mafaka. Shugaba Joe Biden na neman gabatar da tsarin sake awaitar da aikace-aikacen neman mafaka a Amurka. Sakatare Blinken ya ce, muna kuma duba hanyoyin da za mu tabbatar da cewa za mu iya duba aikace-aikacen neman mafaka a ƙasashen da mutane suka fito, amma wannan zai ɗauki lokaci kafin ya tabbata. Kafin zuwa lokacin, Sakatare Blinken ya gargaɗi 'yan cirani da su jira. Yanzu ba lokaci ba ne na ƙoƙarin zuwa Amurka. Idan kun kasance a cikin tsarin yarjejeniyar kariyar baƙi kuma kuna cikin wannan yanayin, yanzu akwai kayayyakin tsari don sake dubawa da la'akari da shi. Amma in ba haka ba a can, wannan ba lokaci ne na zuwa ba, ba lokaci ne na yin wata tafiya mai hatsari ba, saboda ba za ku iya shiga Amurka ba. Kasar Amurka na da niyyar magance matsalolin kaura daga tushensu da aiwatar da manufofi masu aminci da mutuntaka. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.